sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanku da warhaka. Hadisa Kyari ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muke kawo muku wannan shiri yammacin yau Alhamis 6 ga watan Oktoba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Hafiz da kanin labarai.
Yau Alhamis, ɗan sanda a Telan sun ce wani ɗan bindiga da ya kai hari a wata cibiyar kula da yara a garin Nambuwa Lamfuwa da ke arewa maso gabashin ƙasar ya kashe akalla mutane 30. Wani jami'in Ukraine ya faɗa yau Alhamis cewa Rasha ta yi ɓarin wuta a kan wasu gine-gine a Zaporizhia, lamarin da ya sanadiyar mutuwar mutane akalla 2. Jami'an tsaron gabar tekun Girka sun faɗa yau Alhamis cewa akalla mutane 16 suka mutu bayan da wasu kwale-kwale da ke ɗauke da bakin haure suka nitse a wasu haɗura daban-daban.
Kanan labaran kenan. A cikin shirin, za ku ji cewa headquarter tsaron Najeriya ta yi ƙarin haske kan kubutar da sauran fasinjojin ƙasar nan da aka yi jiya. Bayan haka kuma, cikin dubban 'yan gudun hijirar ƙasashen Afirka da ke rayuwa a wani sansani da ke Agadez na arewacin jamhuriyar Nijar, gwamnatin ƙasar ta bai wa 'yan gudun hijira 844 cikakkun takardun da ke ba su damar zaunawa a ƙasar cikin 'yanci da walwala. Kamar kowane yammacin ranar Juma'a, yau ma muna tafa da shirin Lafiya Uwar Jiki wanda Umar ke gabatarwa. Za kuma mu ji kaɗan daga cikin sakonnin da ku masu saurare ke aika mana ta hanyar email. Amma yanzu sai a gyara zama domin a sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Yau Alhamis, 'yan sanda a Telan sun ce wani ɗan bindiga da ya kai hari a wata cibiyar kula da yara a garin Nambuwa Lamfuwa da ke arewa maso gabashin ƙasar ya kashe akalla mutane 30. A cikin waɗanda suka mutu har da yara 23. Mahukunta sun ce maharin ya koma gida inda ya kashe mai ɗakinsa da ɗansa kafin ya kashe kansa. Sun bayyana ɗan bindigar wanda yake ɗauke da wuƙa a matsayin tsohon ɗan sanda wanda aka kora daga aiki a shekarar da ta gabata saboda shan ƙwaya. Ba kasafai ake samun harbe-harben kan mai uwa da wabi ba a Thailand. Wani jami'in Ukraine ya faɗa yau Alhamis cewa Rasha ta yi ɓarin wuta a kan wasu gine-gine a Zaporizhia, lamarin da ya sanadiyar mutuwar mutane aƙalla 2. Alexandra Staruk, gwamnan yankin Zaporizhia, ya wallafa a shafin Telegram cewa wasu mutane 5 sun makale a baraguzan ginin bayan harin. Ukraine ce ke da iko da birnin, amma yankin Zaporizhia galibi Rasha shi ke mamaye da shi. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya sanya hannu kan wata doka jiya Laraba, inda ya ayyana cewa ƙasar Rasha ta mamaye Zaporizhia da wasu yankuna 3, matakin da Ukraine da ƙawayenta na yamma da kuma Majalisar Ɗinkin Duniya suka yi tir da matakin da ya saba dokokin ƙasa da ƙasa. Zaporizhia nan ne yake da tashar makamashin nukiliya mafi girma a Turai, kuma hare-haren da aka kai a yankin a cikin 'yan watannin nan da suka wuce ya haifar da fargabar duniya na bala'in nukiliya. Jami'an tsaron gabar tekun Girka sun faɗa yau Alhamis cewa akalla mutane 16 suka mutu bayan da wasu kwale-kwale da ke ɗauke da bakin haure suka nitse a wasu haɗura daban-daban. Hukumomin ƙasar sun ce wani kwale-kwale ɗauke da kusan mutane 40 ya gangaro kusa da tsibirin Lesbos da ke gabashin ƙasar kusa da Turkiya. An gano gawarwaki 15 tare da ceto mutane 5 yayin da ake ci gaba da neman sauran bakin hauren. Kwale-kwale na 2 ya gangaro gabar tekun tsibirin Ketira bayan da ya yi karo da duwatsu. Hukumomi sun ce an ceto mutane 30 daga kwale-kwale na 2.
An jima kaɗan, Hafiz zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Amma kafin nan, bari mu shiga fagen rahotanninmu. Headquarter tsaron Najeriya ta yi ƙarin haske kan kubutar da sauran fasinjojin ƙasar nan da aka yi jiya. Daga Abuja ga rahoton Hassan Maina Kaina.
On behalf of the Chief of Defense Staff, I welcome you once again to Defense Headquarters.
Daraktan cibiyar samar da bayanai na irin arangamar da dakarun Najeriya ke yi, na hedikwatar tsaron Najeriya kenan Major General Musa Danmadami ke jawabi a taron manema labarai dazu-dazun nan da yake je ne aka kubutar da sauran fasinjojin jirgin kasan nan da suka rage a hannun yan ta'adda. Mun tambayi General Musa ko wace hanya aka bi aka kubutar da su.
The most important thing is that those people
yace abu mai muhimmanci a nan shine ka san ana tsare da waɗannan fasinjoji kusan watanni 6 kenan. Rundunar tsaron Najeriya ta tare da haɗin gwiwar wasu hukumomi da kwamitin da shugaban kasa ya kafa mun samu nasarar kubutar da waɗannan fasinjoji. To General, kun yi gumurzu ne ko kuma wace hanya aka bi wurin kubutar da waɗannan fasinjoji?
Now in the course of operations we tell you that there is what we call both kinetic and non-kinetic operations.
A irin wannan aiki akwai hanyar ƙarfin soja da kuma hanyar da ba ta ƙarfin soja ba. A saboda haka a wannan din an bi hanyar da ba ta ƙarfin soja bane. Shi yasa ma kaga an kubutar da su cikin aminci salin alin. In ka ce sai na gaya maka dalla-dallan yadda abin ya faru, wannan zai ƙara jefa fasinjojin jirgin ƙasan da ma iyalansu cikin garari. Amma nan gaba kaɗan zan gaya maka duk wani abin da kake son sani akan haka.
At appropriate times, whatever details you'll be told, so just have patience.
Shi ma daraktan labaru a hedikwatar tsaron Najeriya, Major General Jimmy Akpo, da yake zaune yayin wannan taro na manema labarai. Na tambaye shi ko zai ce wani abu akan kubutar da fasinjojin jirgin kasan. Yace akwai wasu abubuwa guda biyu na ƙarfin kasa da ake amfani da su don tsaron kasa. Ana amfani da abubuwa biyun tare ko kuma daban-daban a don cimma abin da ake so na muradin kasa. Ka sani wannan fa babban kwamiti ne kuma akwai matakai na sirri da aka bi wurin kubutar da waɗannan sauran fasinjoji. Tambayar ka kuma kan me ya faru da yan ta'addan, wannan amsa ce da ba za ka samu amsa ba ita ma a halin yanzu. Amma dai ka sani tabbas duk wanda ya yi wa ƙasa laifi to ko tantama babu za a kamo shi kuma ya fuskanci hukunci.
Committed any offense against the nation will definitely be fished out and will be brought to book.
Kalaman Major General Jimmy Akpo, Director watsa labarai na hedikwatar tsaron Najeriya. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Dalla a gaida Hassan Maina Kaina. Ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sannan kuma ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da Instagram. Ga Muhammad Hafiz Baballe da cigaban labaran duniya.
Da sanyin safiyar yau Alhamis din nan, Koriya ta Arewa ta sake harba wasu makamai masu linzami guda biyu masu cin gajeren zango SRBM kwanaki biyu kacal bayan da ta harba makaminta mai linzami mafi tsayi a kan Japan, lamarin da ya fusata shugabannin yankin da kuma kasashen duniya. Rundunar haɗin gwiwa ta Koriya ta Kudu JCS ta ce an harba SRMB tsakanin ƙarfe 6:00 na safe zuwa ƙarfe 6:23 na safe daga yankin Shamchok a Pyongyang na Koriya ta Arewa zuwa tekun gabas. Tsawon jirginsu ya kasance tsakanin kilomita 350 zuwa 800 kuma tsayinsu tsakanin kilomita 60 zuwa 80. Prime Minister Japan Fumio Kishida ya ce ba za a amince da harin makami mai linzami da aka harba 'yan kwanakin nan ba. Shenzhen shi ne yanki na baya-bayan nan na kasar Sin da ya fuskanci takunkumin hana zirga-zirgar COVID-19 yayin da Sin ta ƙara ɗaukar matakan shawo kan cutar. Gabanin babban taron jam'iyyar Communist a shan wannan watan, an dakatar da zagargar jiragen ƙasa da motocin safa a ciki da wajen yankin mai mutane miliyan 22, kuma an rage yawan fasinjoji da ke shiga jirgin sama da kashi 75 cikin 100, kamar yadda rahotanni suka bayyana yau Alhamis. Kamar yadda yakan fara na dokokin sin na manufar zero COVID, matakan sun yi kamar ba su dace da adadin da aka gano ba. Hukumar lafiya ta kasar ta sanar da waɗanda suka kamu 93 a Shenzhen a jiya Laraba da kuma 97 a yau Alhamis, dukkansu ba su da alamomin cutar.
gaida Hafiz da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Cikin dubban 'yan gudun hijirar kasashen Afirka da ke rayuwa a wani sansani da ke Agadez na arewacin jamhuriyar Niger, gwamnatin kasar ta baiwa 'yan gudun hijira 844 cikakkun takardun da ke ba su damar zaunawa a kasar cikin 'yanci da walwala. Ga Hamid Mahmud dauke da karin bayani.
Wa'annan cikakkun takardun da aka baiwa 'yan gudun hijira ya biyo bayan jerin boran da 'yan gudun hijira suka shayi don nuna rashin amincewa da abin da suka kira jin kafar da mahukuntan kasar ke yi wajen kin ba su irin wannan damar, kamar da yadda ka'idojin Majalisar Dinkin Duniya suka tanada. Daga cikin 'yan gudun hijira 2662 na kasashen Afirka da ke rayuwa a sansanin da ke Agadez na arewacin Niger, gwamnatin kasar ta ba wa 'yan gudun hijira 844 daga cikin su cikakkun takardun da ke ba su damar zaunawa a kasar cikin 'yanci da walwala. Yakuba Sukaraju, daraktan jiha na ma'aikatar da ke kula da bakin haure da 'yan gudun hijira a Agadez.
A fannin takarda, kun san in mutum ya zo yana nemo hijira sai kasa ya huddo takarda yake kasar Niger ya baka statut na refugee, masayi na refugee. Yanzu dai cikin mutum 2662 nan 844 suna da masayin refugee, su 'yan Nigeria su 18 ne. Mutum 818 suna cikin abin da muke kira processus d'asile, kamar takardunsu suna cikin shirye-shirye na samu masayin refugee.
Kwamitin tantance takardun 'yan gudun hijirar ya ce yana aiki tukuru wajen samarwa sauran 'yan gudun hijira matsayinsu bayan sun gujewa tashe-tashen hankula a kasashensu na asali. Wannan wani 'yan asalin Afirka ta tsakiya ne da ya samu mafaka a Niger. Yau dai kusan wata uku da na samu incin zama mafaka a Niger. Ina mai godiya ga Allah, a nan Niger akwai kwanciyar hankali, ina da aure da yara, fata na shine na samu inda za mu yi rayuwa mai kyau. Da yawa daga cikin 'yan gudun hijirar da ba su samu takardunsu ba sun bayyana rashin jin daɗinsu, kamar yadda Samuel, 'yan asalin ƙasar Kamaruniya. Ni 'yan asalin ƙasar Kamaruniya ne, da zuwan mu nan mun samu karɓuwa daga mahukuntan Niger, sai dai ba a cika damuwa da mu ba, kaɗan ne ke samun incin zama mafaka a Niger, sauran ba a ƙarasa ba. Muna buƙatar da a samu mana mafita. Yanzu haka dai jihar Agadez na karɓar 'yan gudun hijira 2662 da suka fito daga ƙasashe Afirka 27, cikinsu har da tarayyar Najeriya mai makwabtaka da Niger. Hamid Mahmud, muryar Amurka daga Agadez, jamhuriyar Niger.
A gaida Hamid Mahmud. Masu sauraro, kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a kodayaushe ake so, za a iya zuwa shafuka mu na internet a voahausa.com, muryaramurka.com ko kuma sashinhausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Wani rahoto da kafar African Examiner ta fitar ya nuna cewa an yi wa wani yaro allurai bai ci abinci ba, sanadiyar hakan ya sa ya rasa ransa. Abin ya faru ne a wani asibiti da ke yankin Ogunba a jihar Lagos. Dalilin hakan ya fiya wannan ya dace ma irin ka'idar yi allura ga marasa lafiya. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likita Dr. Lawal Musa Tahir da ke shahararren asibiti Nizamiya na ƙasar Turkiya da ke Abuja. To likita, barka da wannan lokaci. To likita, biyo bayan wani rahoto da ke nuna cewa an yi wa wani yaro allura a jihar Lagos, ko kuma na ce allurai ba tare da ya ci abinci ba, kuma hakan ya yi sanadiyar rasa ransa, shin menene ka'idar yin allura?
To da buƙatar mutane su gane cewar ba wai ko da yaushe ne dole sai mutum ya ci abinci ba sannan za a yi masa allura. Asali ma akalla za ka iya tunawa in bai faru da kai ba ya faru da wani wanda ka sani. Misali, waɗanda za a yi fara aiki za a ce to idan sun ci abincin dare kada su kuma cin abinci har gari ya waye kuma a shiga da cuciya ta ai musu aiki kuma wurin aikin nan za a yi musu allurai da yawa wato na anesthesia da za a sa su bacci har a gama aikin nan to su kaga wannan an hana su ma cin abincin tun dare har washe garin da za a yi musu aikin akan samu waɗanda kuma rashin lafiyar mata sa yadda ba dama ma a ba su abincin abinda a likitance zaka ji an ce nil paos wato kada ba mutum abinci ta baki kuma irin waɗannan mutanen suna kan allurai saboda ka ba kowace allura ce yake cewa ba za a yi ta ba saboda ba a ci abinci ba
to likita akwai alluran da ba a yin su idan mutum bai ci abinci ba
misali allurar insulin wanda ake yi wa masu ciwon suga za a ce musu ga allurar ga abinci su ci abinci su yi allura saboda suna sa suga sugar din da ke jinin yayi kasa sosai saboda haka kana yin su yana iya yin kasa sosai yadda in baka ci abinci zai iya kawo matsala akwai alluran da suna iya kawo shi sugar din jiki yayi kasa misali kamar ɗaya daga cikin magungunan zazzabin cizon sauro kunin to amma zaka ga shi kuma wannan allura ce dama da ake yi a cikin shi a cikin ruwan suga ake yin shi wato dextrose solution kamar allurar chloroquine wanda yanzu ba a fara amfani da shi ba saboda dokar kasa ma saboda an samu matsalar turanci wanda ake cewa resistance kin ga ba amfani da ita sosai to amma ita ma tana iya sa mutum sugar shi danye kasa saboda kai irin waɗannan ana iya cewa sai mutum ya ci abinci kafin a yi masa amma in ba su ba yawanci ba sai mutum ya ci abinci ba za a iya masa allura kuma irin waɗannan allurai zaka ga ba a fayyin su ba a yara yawancin su a manya ne da kuma wanda suka dan kwana biyu
shin ana iya yin allurai fiye da biyu a lokaci guda
za a yi allurai fiye da biyu daidai bukatuwar da ake da ita na yin allura saboda haka babu wani matsala idan yawan allurar da za a yi illa iyaka dai ya zama allurar nan akan ka'ida take kuma ana bukatar yin hakan
to likita shin mutum yana iya rasa ransa saboda an yi masa allura
idan gaskiya ne ana iya rasa rayuwa ta hanyar allura misali akwai waɗanda suke da tsananin borin jini abinda likitanci ake cewa anaphylactic shock ana iya mutum wata allura wanda zai iya samu wannan matsanancin borin jini kuma ya kawo mutuwar shi zai iya yiwuwa idan allurar misali aka yi tafiye da abinda ake bukata abinda likitancin za a ce overdose tana iya kisa ko kuma ita akan kanta allura ya kasance ta lalace akwai allurai misali na jabu wanda zaka ga an sa su a cikin kwalaye an gyara su yadda ba lalle kai ka iya gane cewa wannan allurar ta jabu bace idan aka yi wa mutum tana iya kisa kuma misali a kasashen mu inda ake iya samun allurar da ta mutu a goge rubutun da ke jiki a canza rubutun kwanan wata wanda zai kara tsawon rayuwarta kuma ta riga ta mutu din ita ma tana iya yin kisa sannan ana akwai abin da a likitanci ake magana drug interaction wata allura ba za ta haɗu da wata ba sai kuma aka haɗa su suna iya kawo sanadiyar rayuwa sannan kuma akwai alluran da ba a iya ba da su kai tsaye sai an yi misali sa su a ruwa kuma an ba da su a hankali na tsawon lokaci to irin wannan alluran idan aka yi wa mutum su a lokaci ɗaya aka tura su da sauri suna iya kawo sanadiyar rasa rai saboda wannan
shin akwai wasu alluran da suke da ka'ida da idan ba a ci idan ba a bi ba za a iya samun matsala
to dukkan allura ko kuma ma in ce dukkan wani magani yana da ka'ida kuma idan ba a bi ka'idojin nan ba za a iya samun matsala matsalolin nan kuma za su iya kasance nau'i daban-daban daga kanana zuwa manya wanda za su iya kai ga har a rasa rayuwa a dalilin su
to likita a kwanaki an yi bikin ranar kare marasa lafiya ta duniya a watan da ya gabata inda hukumar lafiya ta duniya ta bakin daraktan ta na Afrika Dr. Mashidiso Muweti ta ce mutane miliyan 3 na mutuwa a fadin duniya sakamakon kuskuren magani me zaka ce game da hakan
to ba abin mamaki bane idan aka ce mutane nan suna mutuwa a fadin duniya saboda kuskuren magani saboda dai akwai matsaloli da dama a game da maganin nan na daya maganin nan ko waɗanda suke yin na boge a kan saninsu kuma kan sanin cewa zai cutar, wanda kuma masu amfani da shi ba lallai mafi yawanci ma ba a gane cewa wannan maganin na jabu ne. Akwai kuma maganin da yake na gaske ne, amma kuma saboda yanayin yadda ake mu'amala da shi, wurin ajiya shi da wurin ɗaukar shi a kai wuri da wuri, sai kasance maganin ya lalace. Sannan kuma akwai mutanen da ba su da wani alaka da magani, ba su da ilimin maganin nan, amma kuma suna mu'amala da shi, saboda haka za a iya samun matsala sosai. Akwai mutanen da za su je kawai su bushi iska, su ɗau magani su sha ko su ba wani, ba tare da sun san ka'idar maganin nan ba ko illar maganin nan. Sau idan aka duba irin waɗannan matsaloli, za a ga musamman ƙasashe masu tasowa matsaloli ne, manya-manyan matsaloli wanda za su iya sanadiyar rayuwa, kuma na yadda za a iya samun watakila har mutum miliyan uku nan ko abin da ya fi haka ma saboda sanadiya. Sannan an maganar maganin nan, mutane sukan tunanin cewar a magani ana nufin maganin bature ne. A'a, duk wani abu da za ka sha da sunan magani to yana da ka'ida kuma yana da matsala, ko daga ina ya fito, ko daga dabba, ko daga tsirrai, ko daga bishiyoyi, to fa sunan shi magani. Kuma inda za a sha shi a jiki, to zai iya canza wani abu a jikin na wanda zai iya kawo wata matsala wanda za ta iya cutarwa. Saboda haka wannan ba abin mamaki bane idan an samu wannan matsalar.
To likita, daga ƙarshe wani jan hankali za ka yi wa likitoci musamman na Najeriya kan kula da kare lafiyar al'umma wajen gudanar da aikinsu?
To kirana ga likitoci da duk ma'aikatan lafiya da kuma masu mu'amala da magani, a kowane lokaci kasancewar akwai amana ne a kanka, ka tabbatar da cewar wanda kake kula da shi ka kula da lafiyar shi, ka kuma kula da duk abin da zai iya zama matsala, da zai iya jefa rayuwar shi cikin hatsari, kuma ka kare wannan matsala iyakacin gwargwadon abin da za ka yi. Akwai musamman a ƙasashenmu, idan da za ka ɗauki lissafin masu sai da magunguna a kemis, za ka sha mamaki cewar da yawa daga cikinsu banda secondary school da suka yi, babu abin da suka yi ba sun wani abu da ya shafi magani ba. Kuma Allah kaɗai ya san irin wani illar da wannan ke haifarwa, wanda bai san maganin nan ba, bai san illar maganin nan ba, amma shi yake saiwa da mutane, to akwai hatsari matuƙa. Saboda haka a nan ina kira har ga hukumomin da suke haƙƙinsu ne su tabbatar da sun kare lafiyar al'umma, cewar nauyin da Allah ya dora musu na su tabbatar cewar an kare rayuwar al'umma sun sauke shi, ta hanyar bincikawa da bibiya su tabbatar da cewar duk wani wanda zai sai da magani, iyakar maganin da ya kamata ya cancanta ya iya siyarwa ne. Sannan kuma suna bibiya su tabbatar da cewar maganin da yake siyarwa dinnan na gaske ne, ba na jabu bane, kuma ana aje shi a inda ya kamata aje, da matakan da ya kamata a bi wurin aje shi.
Masu sauraron mu, kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, inda kuka ji tattaunawa da ƙwararren likita Dr. Lawal Musa Tahir. Kuma a nan za mu dasa aya a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako, a madadin likitan da muka kasance tare da shi a cikin shirin, da kuma dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku. Ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake mana fatan mu kasance lafiya. Madalla a gaishe da Hawwa Umar, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kan aika mana ta hanyar email. Ra'ayi na farko, ra'ayinka ne baban gida AA Dogo. Kace a yayin da zaben kasar mu Najeriya ke ƙara karatuwa, ina kira ga al'ummar kasar nan da mu ci gaba da addu'a Allah ya zaba mana shugabanni masu kaunar mu waɗanda za su kawo mu kasar mu sauyi akan halin da muke ciki na rashin zaman lafiya da kuma tsadar rayuwa. Amma babban abin da ya fice mana tuwa ƙwariya bai fi harkar tsaro ba. Ya Allah, ka zaba mana mafi alheri, ka dawo mana da zaman lafiya mai ɗorewa a garuruwan mu baki ɗaya. Amin. Fere ayin Sani Muhammad, unguwar Karofin Madaki a jihar Bauchin, tarayyar Najeriya. Kace hakika koran manyan 'yan sanda da hukumar kula da ayyukan 'yan sanda ta Najeriya ta yi abin ayaba ne. Muna goyon bayan wannan mataki.
duk wani dan sanda da aka same shi da laifi da ya kai na kura a kore shi domin ya zama izna ga masu niyyar aikata irin wannan laifin. Zainab matar Usaini Ali mai gishiri Rijau kuma ita ma cewa take hakika matakin da hukumar da ke kula da ayyukan yan sanda ta Najeriya ta dauka na kura wasu jami'an ta bakwai tare da rage wasu goma mukami. Hakan abun ayaba ne domin daukar irin wannan mataki shi zai sa kowane jami'i ya yi taka tsantsan wurin aikin sa da fatan wannan hukuma za ta fada da aikin ta domin kawar da bara gurbi a cikin yan sanda domin dan sanda shike da kashi 80 cikin 100 na zaman lafiyar kasa don haka idan ya baci kasa ta baci a ƙarshe ina roƙon Allah ya ba mu zaman lafiya a Najeriya amin. Ra'ayi na gaba ra'ayi ne na haɗin gwiwa daga Aisha Humaira Usaini Dangote Karasuwa tare da Maryama Mero autar mata wacce kal daga jihar Yobe. Kuka ce gaskiya ƙara ƙaruwar mutuwar mata masu juna biyu da jarirai a 'yan kwanakin na ƙasar mu Najeriya wannan abin tashin hankali ne. Don haka ya kamata gwamnatin Najeriya ta miƙe tsaye wajen haɗa ƙarfi da ƙarfe don takama wannan matsala burki. Tun kafin lamarin ya fi ƙarfin haka daga ƙarshe muna addu'a Allah ya kawo mana sauƙin lamarin a ƙasar mu Najeriya da ma duniya baki ɗaya amin.
Matalla a gaida alheri Grace da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma fa a takaice.
Yau Alhamis, 'yan sanda a Thailand sun ce wani dan bindiga da ya kai hari a wata cibiyar kula da yara a garin Nambua Lumpur da ke arewa maso gabashin kasar ya kashe akalla mutane 30 a cikin waɗanda suka mutu har da yara 23. Mahukunta sun ce maharin ya koma gida inda ya kashe mai ɗakinsa da ɗansa kafin ya kashe kansa. Sun bayyana dan bindigar wanda yake ɗauke da wuka a matsayin tsohon ɗan sanda wanda aka kora daga aiki a shekarar da ta gabata saboda shan kwaya. Wani jami'in Ukraine ya faɗa yau Alhamis cewa Rasha ta yi ɓarin wuta a kan wasu gine-gine a Zaporizhia, lamarin da ya yi sanadiyar mutuwar mutane aƙalla biyu. Alexandra Staruk, gwamnan yankin Zaporizhia, ya wallafa a shafin Telegram cewa wasu mutane biyar sun makale a baraguzan ginin bayan harin. Ukraine ce ke da iko da birnin, amma yankin Zaporizhia galibi Rasha ce ke mamaye da shi. Jami'an tsaron gabar tekun girka sun faɗa yau Alhamis cewa akalla mutane 16 suka mutu bayan da wasu kwale-kwale da ke ɗauke da bakin haure suka nitse a wasu haɗura daban-daban. Hukumomin ƙasar sun ce wani kwale-kwale ɗauke da kusan mutane 40 ya gangaro kusa da tsibirin Lesbos da ke gabashin ƙasar kusa da Turkiya. An gano gawarwaki 15 tare da ceto mutane 5 yayin da ake ci gaba da neman sauran bakin hauren. Kwale-kwale na biyu ya gangaro gabar tekun tsibirin Ketira bayan da ya yi karo da duwatsu. Hukumomi sun ce an ceto mutane 30 daga kwale-kwale na biyu. Da sanyin safiyar yau Alhamis din nan, Koriya ta Arewa ta sake harba wasu makamai masu linzami guda biyu masu cin gajeren zango SRBM kwanaki biyu kacal bayan da ta harba makaminta mai linzami mafi tsayi a kan Japan, lamarin da ya fusata shugabannin yankin da kuma ƙasashen duniya. Rundunar haɗin gwiwa ta Koriya ta Kudu JCS ta ce an harba SRMB tsakanin ƙarfe 6:01 na safe zuwa ƙarfe 6:23 na safe daga yankin Shamchok a Pyongyang na Koriya ta Arewa zuwa tekun gabas.
Thomas sauraro, da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma an jima idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe wanda ya taya gabatar da shirin, da Julie Leathers Gresham wanda ta haɗa shirin ta kuma bada umarni, da ma injiniyan namu na yanzu, ni Hadiza Kyari ke muka fatan alheri. Ma assalamu.